To mun zo taro da ake yi na shekara-shekara na Bankin Duniya da wannan kungiya ta asusun kuɗi ta duniya wato IMF International Monetary Fund.
To ya zo ku zai amfani Najeriya?
To alhamdulillah da yake ni a majalisa na tsinci kaina a matsayin mukaddashin chairman na committee da ya shafi harkar banki da kuɗi wato Committee on Banking and Currency. So duk shekara dama wannan banki na duniya da kuma wannan asusu suka gayyaci mutane daga kasashe na duniya musamman ma da kasar Najeriya wanda suka gayyaci mutane daga babban bankin kasa na Najeriya da kuma bangaren mu na majalisa domin a zo a tattauna irin gudunmuwa da za su bawa kasashe a shekara musamman kasashe masu tasowa da kuma kasashen Afirka wanda Najeriya tana cikin wannan kasashe. Kuma sukan mana bayanai tunda kasan sukan zauna su yi hasashe na tattalin arziki da ya shafi kowace kasa. So a wannan taro da suke na duniya a wannan ne akan zauna a tattauna irin wannan batutuwa wanda kuma anan akwai damammaki na musamman da zaka ga mutum ya samu wanda zai koma gida ya sanar da gwamnati domin kulawa da dubawa ta wasu bangarori.
Tunda ka tabo batun banki da kuma abin da ya shafi tallafawa da kuɗi, akwai masu ganin kamar Najeriya ta ciyo basu sukan da suka fi karfinta, akwai wasu kuma da ke ganin a'a da yake ana amfani da waɗannan kuɗaɗen ne ba matsala. Shin menene matsayinka game da wannan?
Ni a banga wani matsala da za a ce Najeriya ta ci bashi da ya fi karfinta ba. Alhamdulillah sanin kowa ne Najeriya ƙasa ce da Allah ya albarkace ta. Allah ya albarkaci Najeriya da al'umma, Allah ya albarkaci Najeriya da arziki daban-daban daga kan fannin noma, daga kan fannin man fetur, daga kan fannin ma'adanai. Kuma daga zuwan wannan gwamnati ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za a kula cewa duk bashin da ake ciyowa domin a sasa a kasafin kuɗi ana ciyo ba su sukan nan ne a sasu wurin ayyuka na musamman wato infrastructural development kamar gina hanya, gina titin dogo, wutar lantarki, abin da ya shafi ilimi, abin da ya shafi lafiya. Yawancin wannan kuɗaɗen in an karɓo su a wannan bangare ake sasu. Kuma wannan bangare saboda kyale shi da aka yi a baya, gwamnatocin baya sun zo ba su kula da wannan fannin ba, kamar hanyoyinmu duk sun mutu, kamar titunan dogo da muke da su duk babu. Sai zuwan wannan gwamnatin yanzu gwamnati take kokarin ta ƙarasa waɗannan ayyuka na musamman.
To baka ganin za a iya akasarin waɗannan ayyuka ba tare da an ciyo ba su suka masu yawa ba?
Ai ba zai yi ba, saboda tattalin arziki na duniya ba na Najeriya ba ya shiga wani yanayi. Zuwan wannan gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari lokacin da aka zo an san yanda farashin man fetur ya karye a duniya, kuma wanda ita ƙasar Najeriya da wannan man fetur ta dogara, sai yanzu shugaban ƙasa ya kokari yake cewa a faɗaɗa tattalin arziki, wato abin da ake nufi diversification of the economy, a faɗaɗa tattalin arziki, a dubi fannin noma, a dubi fannin ma'adanai, a dubi waɗansu fanni na kamar haraji da sauransu wanda za su taimaka wurin faffaɗo da wannan tattalin arziki da kuma bunƙasa wannan ayyuka da aka sa a gaba.
To honorable, bari mu taɓo batun rufe kan iyaka. Wasu sun ce haka kwaɗam aka rufe kan iyaka ba tare da an faɗakar da masu harkokin kamar shigowa da kayayyaki daga ƙasashen waje ba, abin ya shafi kayayyakin da suka yi oda, don haka nan wasansu ma zai kasance kamar durƙushewar sana'ar su kenan. Kana ganin ba a yi ragon azanci ba da aka aiwatar da wannan abu haka kwatsam ba tare da an ankarar da wasu ba?
Gaskiya ba a yi ragon azanci ba, wannan abu ne da mai kyau in muka yi haƙuri duk zai amfane mu a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa. Duba da yanayi na tsaro da muke fama da shi, waɗannan iyakoki da aka rufe ta nan jami'an tsaro suke ba da labarai na musamman cewa ta nan ake shigo da makamai, ta nan mutanen ma da suke shigowa ɓata gari, ta nan suke shigowa. Sannan na biyu, abinda nake so na fahimtar da 'yan Najeriya shine wannan iyakokin namu ta nan ake shigo mana da kayan abinci, ta nan muke harajin mu yake zirarewa yana tafiya ƙasashe na kusa da mu kamar su Niger, su Kwatanau da sauransu. In aka duba yanzu alhamdulillah a Najeriya muna noma shinkafa, kuma wannan shinkafar tamu shinkafa ce mai daɗi, kuma shinkafa ce da 'yan ƙasa suka samu aikin yi suke amfana suke noma ta. A da kafin zuwan wannan gwamnati an san irin maƙudan kuɗi sama da dala miliyan 5 kullum ake ɗauka ana cewa ana siyo abinci, ana shigo da shinkafa. Muna ɗaukan tattalin arziki muna kai su waɗansu ƙasashe kamar su Thailand ɗin nan, kamar ita kansu Kwatanau, saboda ta nan ake kawo shinkafar, a nan ake sauke mu kuma a shigo mana da ita.